الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ولن سافيا لهدي 25 لوطن جمال الأولى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 9 ga watan 5 wato Mei 2010. Ci gaba da karatun mu na littafin Ar-Rahiq Al-Maktum fasirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Har yanzu muna muqaddimat da muka fara a tun farkon wannan darasi, wato da suka shafi halayen Larabawa zuwa manzon Allah, kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satin da ya wuce da na ambata mana cewa daga yau za mu gaggawa mu gama wannan muqaddimar saboda mu shiga abin da ya shafi nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam. To amma bayan wani roƙo da wasu ƴan uwa suka yi, za mu ci gaba yadda muka saba din cewa a bi a hankali har a karance waɗannan muqaddima gaba ɗaya sannan mu fara. Dama abin da yasa nayi wacce shawara tunanin ganin akan shiga wasu abubuwan da ina fahimtar kamar wasu daga cikin wanda suke zaune kamar ko ba sa fahimtar su, ko kuma yana tafiya wani wurin da ban basirar ba. Amma ƴan uwa sun bayyana cewa yin su haka din a ci gaba zai fi sa kuma mu fahimci abin da yake shine halin mutane musamman Larabawa da wanda ba Larabawa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, ko kuma halin da suke ciki kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To ala ayi halin za mu ci gaba din insha Allah, duk da dai zan wuya dan tafi da sauri din, za mu tashi akan alhalatu diniyya, wato halin yanayin al'amuran addini a gun Larabawa ko kuma a Aljaziratul Arabiya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam. Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi a wannan littafi nasa Ar-Rahiq Al-Maktum yana cewa kanat hadhihi diyanatu hiya diyanatul Arab. Abinda ya gabata na ambatan addinai an yi magana akan wato masu cakuɗa addinin Annabi Ibrahim tare da shirkoki da bautar gumaka. Aka yi magana akan Yahudawa, sannan Kiristoci, sannan aka yi magana akan Majusawa da kuma Sabi'awa. Wannan halaye da ya ambata ko wannan addinai ya ce waɗannan su ne addinan da Larabawa suke yi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan addini na musulunci. Hina ja al-islam, wato lokacin da musulunci ya zo, yace waqad asaba hadhihi diyanati al-inhilal wal bawar, likicewa da lalacewa da halaka sun sami waɗannan addinan gaba ɗayan su. Lance inhilali abu gaman ya warware gaba ɗayansa, a neme shi a rasa inda an kulla shi, kamar abin da zai sa har wasu daga cikin masu biyayya ga wannan addinin su watsar da shi su daina bin shi. Bawar kuma ana nufin abu ya lalace shi ma ya halaka. Yace fal mushrikun alladhina kanu yad'una annahum ala din ibrahim, mushrikan da suke da'awar suke riyawar cewa suna kan addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kanu ba'idina an awamira aw awamiri wa nawahi shari'ati Ibrahim, sun kasance suna nesa matukar nesa daga umarni da hani na wannan addini na annabi Ibrahim da shari'arsa. Muhmilina ma atat bihi min makarim al-akhlaq, suna watsi da abinda wannan addini na annabi Ibrahim ya zo da shi na wato halaye da dabi'u masu kyau. Wa kathura fihi min ma'asi, saban Allah ya yawa a cikin su. Wa nasha'a fihim ala tawali zamani ma yansha'u fil wathaniyin min adatin wa taqalida tajri majra al-khurafati ad-diniyya. Sannan abubuwan da suke aukuwa suke samuwa suke tashi akan same su daga masu bautar gumaka waɗanda kwata-kwata dama ba su haɗa nasu addinin da na annabi Ibrahim ba, irin na al'adunsu da gargajiyarsu, waɗanda akan ɗauke su ma'ana kamar yadda al'amura sukan gudana na canfe-canfe na addini, to su ma suka samu a cikin wato Larabawa bayan gushewar zamani. Wa asarat fil hayati al-istima'iyyati was-siyasiyyati wad-diniyyati ta'thiran balighan jiddan, wannan kuma yayi tasiri akan rayuwa ta zamantakewa da ta siyasa da kuma ta addini, wato tasiri matuƙa ƙwarai da gaske. Wannan halin wannan addinan na Larabawa kenan yace. Amma al-yahudiyyatu, amma shi addinin Yahudawa, faqad inqalabat riya'an wa tahakkuman, daga addinin da Allah ya turo annabi Musa da shi ya juya ya koma wani addini da ba abin da ke cikin sa sariya da kuma yin hukunce-hukunce da son rai kowanne malami daga cikin malaman Yahudawa ya kagi abin da yake ga dama ya dora wa mutane. Wasara ru'asa'uha, shugabannin wannan addinin suka zama arbaban min dunillah, wato abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki. Yatahakkamuna fin nasi, su ne masu hukunci cikin mutane, ma'ana sai abin da suka so ake yin hukunci da shi. Wannan lokaci hakika addinin Yahudanci shi ne a lokacin da misali dab da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 570 kenan, a lokacin waɗannan malamai na Yahudawa kamar yadda suke da'awa sun gama rubuta abubuwan da suka tsara rubutawa akan wani littafi nasu da suke kira At-Talmud ko kuma in ce Al-Mishnah. Shari'ar Yahudanci ta kunsu daga farkonta zuwa ƙarshe kan abubuwan da malamansu suka rubuta na sharhi akan At-Taurat da suka samu aka nasabtawa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Na ambata mana a wasu darussan da suka gabata cewa Yahudawa sun samu kansu lokacin Nabukadnezzar ko Nabukadnezzar ya kwashe su ya mai da su bayi a Babil ko? To bayan da suka dawo daga Babil, lokacin da mutanen Farisa suka ƴantar da su daga hannun Babilawa, da suka dawo wani daga cikinsu ana ce masa Ezra, a larabce Uzairu, ya yi da'awar cewa zai iya tuno duk abin da ke cikin littafin annabi Musa. Ya zauna ya shata ya faɗa ya rubuta wannan abin da ke hannunsu da ake ce ma wato Bible, musamman wanda Kirista suke kira Old Testament, ma'ana tsohon alkawari. Daga nan suka ci gaba da rubuce-rubuce a kai, suna rubuta sharhi na tafsiri wanda a tsarinsu na ilmantarwa da suke yi a tsakaninsu suna kiransa Midrash. Midrash kamar abin da ya shafi dirasa a larabci, shine lugan ibriya suke kira midrash. Midrash shine ilmantarwa da ta shafi tafsiri na wannan littafin da suka zo da shi, suka yi ta ta'liki. Ko wanda malami sai ya zo dauki a taura sai ta ta'liki ya rubuta abin da ya ga dama, yace shine sharhi ga wannan shari'a ta annabi Musa. Daga baya aka samu wasu malaman daban. Wannan ina baku labarin kafin zuwa annabi Isa ne, tsohon labari. Daga nan wasu malaman nasu suka zauna suka rereye wasu abubuwa da suka shafi fiqhu a cikin wannan ilimin tafsirin da suke cewa midrash. Suka sami wata hanya ta ilmantarwa da suke cewa mishna. Mishna ya zo a lugar larabci misna da ta'u, wanda suka same shi ta hanyar maimaita da tikrarin ilimi domin ɗalibai su haddace. To akwai wani malami daga cikinsu ana ce masa Yahuda Anasi, ya tashi ya tattara irin waɗannan wato rubuce-rubuce da suke ce ma mishna, ya haɗa su wuri ɗaya zuwa wani littafi ya sa masa suna mishna ɗin. Ana ce mata mishnatu Yahuda Anasi a shekara 220 miladiyya, ma'ana bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam. To daga wannan lokaci sai malamansu suka ci gaba da shari'i kuma akan wannan mishna ɗin. Maganar dai a dunkule nake faɗar ta don zancen yana da yawa a wannan babin. Suka ci gaba da rubuce-rubuce na bayanin me ake nufi da wannan mishna. Littafi ne na fiqhu da suka kasa shi zuwa kashi shida. Akwai abin da ya shafi harkar zira'a, abin da ya shafi wato noma, da abin da ya shafi aure, da ibadar da suke yi a wajen ibadar su a nan Baitul Maqdis, da abin da ya shafi wato jinayat, idan mutum ya kashe mutum me za a yi masa, da kuma in ya ji masa ciwo me za a biya da diya da hukunce-hukunce, kotu da makamantansu, da abin da ya shafi tsarki. Haka za ka ji su kamar kana karanta littafin fiqhu na musulunci. Haka shi wannan mutumin ya karkasa abin zuwa kashe shida. Sannan malamansu na Bagdada a lokacin nan suke ce wa Babil, wasu wanda ba su dawo ba lokacin da aka dawo wancan, da kuma waɗanda suka yi hijira daga nan Filistin suka sake komawa Babil, suka ci gaba da sharhi irin nasu. Malaman da suke Filistin su ma suka ci gaba da sharhi irin nasu. Wannan sharhin da aka haɗa shi shine suke kira Talmud. Sun rubuta shi da Ibriya, kuma a zamanin yanzu an fassara shi zuwa wato harsuna da dama, Turanci, Faransanci, German da sauransu. Babban littafi ne, ya kai mujalladi 20. A wannan littafin shi suna da'awar cewa sun gama shi da rubuta shi komai a shekara ta 500 kafin wato bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam, wato wannan miladiya da ake cewa 500, kun ga kenan kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara kimanin 70. Shi yasa a cikin littafin babu wata ishara, idan dai ba ciccirewa suke ba, dangane da abin da ya shafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma domin me wannan kuma ma'qul kasancewar sun gama rubutunsa kafin wato zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Daga nan waɗannan mutane suka ci gaba da sharhi da kuma ta'liki akan waɗannan littafai nasu, har ya zama cewa dai duk wani abu na shari'a da suke so sun rubuta shi, kuma sun bayyana me suke so. A lokacin kamar yadda malamin yake faɗa a nan, malaman nan su ne komai, kuma su suke faɗin abin da suke so a wannan addini nasu. Za ka ga malami ya halatta wa kansa ya fito da shari'a ya dangana ta zuwa ga Allah, ba tare da ya damu da sawa'un Allah ne ya faɗa ko kuwa ba ruwansu dama da annabi Musa. Ba za ka ga suna zancen annabi Musa ce, kamar da za ka gani a littafin hadisi namu a musulunci za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza, su ba ruwansu. Kawai asalin abunsu abinda malamin nan ya tsara, bal har suna itikadin cewa suna da wata makaranta wai idan malami ya mutu saboda darajarsa. Malamin Yahudi fa nake faɗa, don ina zancen addinin Yahuda ne, a cikin aqidar su wai akwai wata makaranta da ake zama ayi karatu a sama daga cikin masu haduwa su yi karatun har da Allah kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a karanta wannan littafin da suke ce mutul mut da malaman da suka riga suka mutu daga cikin su da kuma mala'iku da ubangiji wal iyadu billahi sai a zauna a tattauna har ma za ka ji wani malami daga cikin malaman su za a kawo matsala sai wani daga cikin su ya ce wa abu kaza halal ne Allah kuma ya ce a'a haram ne shi kuma ya tsaya akan cewa a'a haram halal ne akwai wata kisa da suka kawo a cikin Talmud wani lokaci akwai wani malami nasu ana ce masa al-Hakam Huna sunansa kenan wai da cikin mutane masu baiwa wajen sanin ilimin tsarki cewa abu kaza mai tsarki ne abu kaza mara tsarki ne mana abu kaza mai najasa ne abu kaza mai tsarki ne wai wata rana sai ake tattaunawa a Talmud din mana a darasar da ake a can suna ce mata al-Akademiyyatus Samawiyya mana Heaven Academy ana tattaunawa idan wai dan farin abu ya fito a jikin mutum na alamar kutulta dan dubo ne guda daya wai mutum zai zama mai tsarki ko kuwa wato kalmar kutulta ko ciwon kutulta a gun Yahudawa yana cikin ciwon da suke damuwa da shi duk mutumin da aka same shi da wani dan farfari ya fara kutulta to ana fitar da shi daga cikin al'umma najasa ne gidansa najasa ne duk abin da ya taba najasa ne illa a wurin su gaba ɗaya in akwai mace mai haila a gida to gaba ɗaya sai dai a fidda ita aje a yi mata khaima kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa suna shaddadawa akan abin da ya shafi haila ko yawa to haka nan kuma duk abin da ta taba tabawa kawai to ya zama najasa kun ga akwai tsanani a wannan addini ne to a lokacin nan wai sai aka yi sabani wai Allah ya ce a'a najasa ne duk mutumin da yake da ilimin wannan sai wani malami a cikin malaman ya ce a'a ai wannan mutumin da yake da irin wannan alama mai tsarki ne wai aka yi ta nizai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wanda Allah ba shi da kima a gun waɗannan mutane sai aka ce a'a to ai yanzu wa zai yanke hukuncin a gane gaskiya sai aka ce akwai wani malami sunansa Huna amma yanzu yana nan a duniya bai mutu ba sai aka ce to ai ka mala'ika mutuwa yaje ta hujji mala'ika mutuwa yazo duniya sai sami wannan mutumin wai yana zaune a gindin bishiya yana karatun at-taura to wai a ka'idar addinin su indai kana karanta at-taura mala'ikan mutuwa sai dai tsaya jira ka je ka gama sannan ya karbi ranka dan mala'ikan mutuwa sai tsaya a kansa yana jiran wata dama daga ya dakata karatun sai afka masa a lokacin dama a yadda suke faɗa lokacin daular Rumawa ne Rumawa sun hana su karanta at-taura haramun ne a ganka ma kana karanta at-taura to a lokacin shi yana cikin waɗanda suka yi tawaye ga daular Rumawa suka ce ba za su daina karatun ba an sa ƴan sanda su nishi ta neman sa to yana zaune sai ya ji wani motsi a bayansa kamar wani ishe ya motsa ko ciyayi haka sun yi motsi sai ya ɗauka ƴan sanda ne ko sojojin gwamnati suka zo su kama shi saboda yana karanta at-taura sai wai ga ya gani wai ga wannan da zai yi kun ga ya dakatar da karatu sai mala'ikan mutuwa wu sai karɓi ransa sai aka ɗauke shi wai sai aka tafi da shi wannan majalisa ta karatun Talmud aka ce eh to ga malam Huna fa ya zo yanzu ya za a yi sai aka tambaye shi kaji ga shi mu mun ce kaza wai Allah kuma ya ce kaza to a lokacin wai bai hune duba abin sosai sai ce a wannan ai hukuncin tahara ne ma'ana gaskiya ne maganar Allah ita ce gaskiya cewa mai tsarki shikenan sai aka hakura magana ta kare bai hune yanke hukunci abinda Allah ya faɗa shi ne to wannan irin suwar ina na ba ku wannan labarin ne ba dan komai ba dan ku fahimci yadda Allah madaukaki yake a gun Yahudi kamar yadda aboki yake a wurin sa haka Allah yake a gun sa ba ruwan sa da girmama shi ba komai tsakanin su
saboda a gurin su a kida su suna ganin su ɗayansa ne kawai duk abin da suka yi masa ba abin da zai musu suna ganin haƙƙi ne nasu akan Allah ya sa duniyan nan ta zama tasu kuma ya sa su a aljanna shi yasa a cikin wannan littafin da yake hannun Kirista yanzu da suke cewa Old Testament kaje karanta shi daga farkonsa har ƙarshe ba magana tashi a kiyama ba magana aljanna ba magana wuta amma a cikin shi Talmud din akwai maganganu da yawa tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza amma kuma suna da wata fahimta ta daban dangane da kiyama wasu suna ganin kaman ma a ra'anin rayuwar duniya ne ma kawai za a rayu idan masihun su ya zo zai ba su mulki to wannan shine tashin kiyamar kuma shine aljanna mulki ya dawo hannunsu kawai su ci gaba da rayuwa ba sa zancen mutuwa har jahannama lafazin jahannama akwai shi a wurinsu gehennom suke ce mata sun ce wa asali wai wani wadi ne wani kwari ne na wata ƙabila da suka saba ma Allah sunansa banu a wadi bani jahannam daga nan wai aka samu abin daga jiman ganin da wannan suna da yawa wannan abin da nake so nuna mana yadda malaman yahudu suke yadda suke faɗa abin da suka ga dama kuma ya zama addini kun ga hatta akan Allah madaukaki suna ta hakuri waɗannan misalan suna nan da dama wannan shine halin da addinin yahudanci ya kai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokacin kuma da irin wannan abin da suke faɗa na tattaunawa ta addini a waccan makaranta da suke ce mata da Allah ya waida mala'iku da kuma hakamat in sun mutu za ka ga wai idan aka tattauna aka saba su waɗannan mutanen malaman yahuda suka saba ma Allah akan wani abu na wani hukunci ya ce halal ne suka ce haram to idan ya zama wai nasu ne mai linjaye wai sai farin ciki wai ƴaƴana sun linjaye ne ƴaƴana sun linjaye wannan duk yana nan haka yake a rubuce a cikin waɗannan littafai wanda wannan dan hutsune ne dan kaɗan na irin tashin hankali da saban Allah da suke cikin wannan littafi in na ce maka dan kaɗan to sai ka kimanta sauran ka gani yaya manyan suke Allah ya sauke to yace wayuhasibunahu hatta ala khataratin nafs suna yawa mutane hisabi ma'ana suna kama su da laifi hatta akan abin da kake tunani a zuciyarka tunanin zuciya Allah madauki yana kama mu da shi to malaman yahuda suna kama yahuda da laifinsa in ka saba musu suna cewa duk wanda ya saba wa maganar hakam to yastahiqul qatl ya cancanci a kashe shi in malaman yahudu suka yi hukunci cewa ai kaza kai kace kaza sabanin haka to sai a kashe mutum sannan yace wa hamasati shifa da irin ladadda fatar baki take yi motsin baki kawai dan abin da zai ambata ma za iya kama ka da laifin su waj'alu hammahum alhawata bil mali babban abin da ya dame su shine wato su samu abin da irin babban rabon da za su iya samu wato su karbe dukiyar mutane wa ri'asa da kuma shugabanci wa in za addini ko da addini ya tozarta wantashara al-ilhad wal kufr ya kuma zama wato ilhadi rashin imani da Allah da kuma kafirci ko da zai yadu a cikin mutane wa ta'awunu bit ta'alimi allati hadda Allah alaiha da kuma sakaci da waki da karantarwar da Allah madaukaki ya fadaitar akanta wa amara kullu fardin bi taqdisiha kuma wanda ya umarci kowanne mutum daya daga cikin su ya girmama ta ya tsarkake ta wannan halin addinin yahudanci kenan kuma a dunkule ne bi kulli kisa wa amma nasraniyatu amma addinin kirista faqad adat wa saniyatan asirat alfahm addinin kirista ya juye ya zama wani irin wato maguzanci na bautar gumaka wanda ba a iya fahimtarsa domin mun san aqidar kirista ita ce me cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwan nan da yayi to wai ya zo ne dan ya kankare zunuban annabi Adamu da duk ƴaƴansa har zuwa tashin alkiyama shi yasa suka bude ma kansu damar su aikata duk abin da suke so da tunanin cewa daga kaje kai abin da ake ce ma i'tirafi i'tirafi shine confession kaje wurin fada kace nayi kaza shi yana bayan wani kyaure sai kuma sai ka tsaya ta baya kace yau nayi kaza nayi kaza nayi kaza mara kyau naje wuri kaza na sa shi kudi nayi waye an yi kaza ya fadi duk laifukan da yayi shi kuma a lokacin sai ce an yafe masa shikenan ta kare sai sake bude wani sabon fefe kuma sannan lokacin akai wani taro 300 ne kai da 25 ba 525 ba 325 a miladiya ya tara malamai ya ce ai ya kamata ma ya zama cewa a wannan zaman a yadda cewa kawai Yesu dan Allah ne. Akwai malaman da suke kan tauhidi na zamanin Annabi Isa ba su saki wannan layin ba, ana ce musu al-muwahhiduna. Har zuwa yanzu akwai gauransu ‘yan kaɗan, za ka ji ana ce musu Unitarians a America a cikin Kiristoci, su ne kaɗai al’ummar da ba su yadda da cewa Annabi Isa ko ɗan Allah ba ne ko kuma Allah ba, har zuwa yanzu. Amma ba su da yawa ƙwarai, Protestant sun yi rinjaye a kansu suke sun ma ruguza musu abubuwa da dama na addini, amma dai akwai su. To a wannan rana sai aka kama irinsu da yawa aka kakkashe, waɗanda suke da aƙida ta maguzancin addinin Romawa na bautar gumaka da suka shigo addinin Kiristanci. Wannan ra'ayin nasu da suka karɓa na Constantine sai zama shi aka rinjayar a wannan zaman na shekara 325. Tun daga wannan lokaci aka fara instituting ko aka tabbatar da aka kafa shi a matsayin hukunci cewa Annabi Isa Allah ne ba wai dan Allah ba. Mun fahimci wannan? Mun rike tarihi 325. Duk wanda ya Kiristanci kafin wannan lokaci bai taɓa da'awar Annabi Isa Allah bane shi ko kuma dan Allah ba. Daga wannan ranar Constantine dinnan shi ne ya kafa wannan abu, ya zama musu ka'ida, ya shiga wannan addinin shi ne har zuwa yanzu. Kun ga ya zama mai? Ya zama wasaniya, bautar wani wanda ba Allah ba. Dama mutanen Romawa suna bauta ma kamar mutanen Greece suna bauta ma rana ne, su wata da sauran abubuwa. Ilimin taurari a wurinsu ya yi nisa sosai. A wurinsu hatta Yahuda suka ɗauka ya shiga cikin abubuwansu ya ɓata musu nasu addini. Kun ga asali dai addinin Annabawa yana zuwa ne da me? Da tauhidi. To haka nan addinin Annabi Musa ya zo da tauhidi, mutane daga ba suka gurɓata. Haka nan Annabi Isa alayhi salatu wasalam ya zo da tauhidi, waɗannan mutane suka lalata da suka shiga addinin Romawa. To yace wa faniyatan asirat al-fahmi, ta zama wata gar abin nan, wato maguzanci na bautar gumaka wanda wahala ne ma a fahimta, domin wata aqida ce da yana da wahala, babu wani hankali da ya iya fahimtar wai uku ta koma ɗaya, ɗaya kuma ya koma uku. Ba a taɓa yin wannan ba a tarihi sai akan addinin Kiristanci. Mun fahimci uku ta koma ɗaya, ma'ana suna cewa da Allah da Annabi Isa da Ruhi mai tsarki da suke faɗi, suna cewa kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ne, amma kuma a lokaci guda dukkansu abu ɗaya ne. Allahn Allah ne, Isa Allah ne, Ruhi mai tsarki ma Allah ne, kuma a lokaci guda dukkaninsu guda uku ɗaya ne. Shi ne Ibn Taymiyyah a littafinsa da ya rubuta Al-Jawabul Sahih liman baddala dinal masih, yake cewa babu wani hankali a tarihin dan adam da ya taɓa zuwa da irin wannan tunani. Duk wanda ya kirkiro da ilimin lissafi cewa ka haɗa ɗaya da ɗaya dole a ce biyu, in ka ƙara wata ɗayan dole a ce uku, ba a taɓa jin wanda ya ce ukun nan kuma za a iya sa equal sign su zama guda ɗaya ba, ba a taɓa yi ba. Duk wanda ya kirkiro alama ko ilimin lissafi, to wannan abin ya wuce hankalinsa. Yawo, shi yasa hatta a yau din nan idan ka tambayi Kirista a ina ya sami Allah guda uku kuma a lokaci guda a ce musu guda ɗaya ne, sai ce wannan shi irin wannan ilimin abinda ake nema a gurin mai bi, kamar da suke faɗa da Hausa ko mai bi, to shi ne kawai ya yadda ya miƙa wuya. Ba a tunani, daga an ji za ka yi tunani akan wannan za a ce za a kore ka daga coci. Kun ga wannan addini ba zai yi addinin Allah ne wanda a ce hankali ba zai karɓe shi. To wannan shi ne halin addinin Kiristanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an riga an shigar musu da wannan wasaniya din shi yasa amma duk da wannan abu Allah madaukaki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su me da yahudu da kirista ya kira su me ahlul kitabi wasu suna tsammanin wai bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗannan mutane ake kiran su ahlul kitabi kuma har ya zama cewa aka halatta auren ƴaƴan su mata da cinyan kansu ba bayan manzon Allah bane kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addinin suna da kuma wannan kwarifin da lalata addini ya faru tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah madauki ba mu labari ba cikin alqur'ani laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam وأول وتعالى كم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأن نسك شيء الله دين أبو أكوني سنرى بيتا أما جدنا هكى كلاس أهل الكتاب يا هل تأولا يا إن سمعت يا هل تكما تين ينكسو من قال يوا أشيء كن وان وان كن سين ندبان وان الله ما دون كي يقول أكم وأن متاني دوم من ظن النام صلى الله عليه وسلم منزونا كشيء ونديف كون النبي درجة addinin da yazo da shi ya zama cewa a ja hankalin waɗannan masu littafi din su zo su bi shi shi yasa aka dan girmama abin da suka zo da shi ake kiran su ahlul kitabi ina fata mun gane yau amma duk da cewa wannan idan ka kalle su ka kwatanta su da sauran mutanen India da mutanen Iran a lokacin da suke bauta ma wato wuta da kuma mutanen India da suke bauta ma gumakan su suke tsammanin za su kai su ne zuwa ga Allah na sama babba kamar da suke fada kunga idan ka kwatanta waɗannan gaba ɗayan su mushrikai ne sirfan babu wani littafi da aka taba ba su a wajen imani wane ne wanda ya bi wanda ya yadda da Allah kuma har ma ya yadda da cewa ya saukar da littafi ko da cewa an gurbata littafin in kai sai za ka yi muqarana a tsakanin su wannan sun fi to irin wannan abin ne Allah madaukaki ya musu domin tausasa musu a ja hankalin su su zo su yadda da wannan littafin na ƙarshe da aka saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun fahimci yadda abin yake yawa amma ba wai dan nuna an yadda da addinin nasu to shine yake fada cewa wa awjadat khalqan ajiban bain Allah wal insani wannan addini na Kirista ya samar da ya haifar da wani takuni da ba a taba samun irin sa ba ban mamaki tsakanin Allah da dan adam a ce yau ga an nasabtawa Allah da dan suna fadar cewa dan nan da ne da aka haife shi duk da cewa daga baya suka shigar da wannan tarjumomin su da suka yi zuwa turanci sun shigar da kalmomin da suke ishara zuwa ga cewa wannan alaka tsakanin Annabi Isa da Allah da suka ce da to suna nufin lalle wai da ne na haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah madaukaki ya tsananta wannan magana na Yahudawa ko kun ga duk da an ambace shi suna cewa su ƴaƴan Allah ne Allah madaukaki bai dauki abin da waccan ma'anar duk da cewa yayi inkari gare su da suka ce su ƴaƴan Allah ne to amma ba irin wannan biological ma'ana suke nufi kamar da Kirista suke nufi ba da suka hajjuye ma'anar suka ce kamar a fasara suka doshi suka kawo kalmar bigotin aka faɗa da nufin haifaffe wanda aka haife shi amma nusakh littafan da suka zo kafin ko kuma rubuce-rubucen su kafin wannan na ƙarshe duk babu wannan lafuzan a ciki su suka shigar da su Allah kiyaye shi yasa Allah madauki shi ta kadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'u lir-rahman walada ya kai matuka a ce abin yayi kusa a ce sama ta kekkece gaba ɗaya lamuran duniya gaba ɗaya ƙasa ta tsattsage ta rigice komai ya ruso gaba ɗayan sa saboda me an yi da'awar cewa Allah madaukaki yana da da wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi me ar-rahmani abda duk mutumin da yake sammai da ƙasa ko kuma duk halittar da take sama da ƙasa da mala'iku da dan adam da aljanu da komai ran tashi alƙiyama ba zai zo ba a wurin ubangiji ba zai zo gaban mai rahman ba sai gaban mai rahama ba sai me sai a matsayin bawa babu wanda zai zo a matsayin dan Allah kun ga wannan raddi ne mai ƙarfi da Allah madaukaki ya zama cewa babu wani kokonto babu wata shugaba ma da zaka dauke ka kazo kana wani tafsiri a cewa ai ba haka suke nufi ba ba kaza suke nufi ba wannan tawilin gaba ɗaya ba zai kafu ba. Allah ya fi mu. Yace wa lam yakul laha fi nufusil arabi al mutadayyinin bi hadha ad din ta'sirun haqiqi. Wannan addinin na wasaniya na kiristanci da yazo ya dauki da ya dangana wa Allah. To bai kasance a cikin zuciyar larabawa yana da masu hatta larabawan da suke wannan addini da suka karbi kiristanci to bai yi tasiri mai yawa a zukatansu ba domin addini ne da a hankalce baya karbuwa shi yasa Allah madauki ya kira su mai abwali batattu domin akan jahilci suka dora waɗannan abubuwan sabanin yahudawa yahudawa duk abin da suka yi bisa ilimi suka kangare suka kaucewa Allah madauki suka kaucewa addinin Allah da inadi da kangarewa da girman kai da nuna sun fi kowa amma banda kirista kirista jahilai ne kukin ba abin da suka sani na addini zaka kadan zaka samu wanda zai gaya maka ya fahimci abin da yake karantawa a littafin shi yasa da'iman in suka je wurin bautar su ba komai banda su wannan waken su yi waƙe da raye-raye kuma ba rawan da ai wakar a sa kiɗa inda suke ciki sa kiɗan wani gun kuma ba kiɗan shikenan kowa zai kama hanya yace a wannan satin an gama gafarta masa komai shikenan kuma kafin wani satin ya sake lada wasu laifuka din da ba babu wato wani ruhi a cikin zuciya ta wata alaka tsakanin bawa da ubanginsa don haka bai yi tasirin da za a ambata ba ga wato zakatun larabawan da suka karbi addinin kirista saboda me yace libu'di ta'alimiha an tiradil ma'ishati allati alifuha saboda wato wannan karantarwa ta wannan addinin ta yi nisa kwarai da irin tsarin rayuwar da su suka saba da ita su larabawa rayuwar da suka saba da ita rayuwa ce ba ta irin wannan aqida ta maguzanci da aka lullubo ta aka sako ta a cikin addinin kirista ba walam yakunu yastati'una al-ibti'ad anha bas kasance kuma za su iya nisa da irin wannan rayuwar da su suka saba ba rayuwar da suka saba ita ce me yadda da cewa akwai Allah madaukaki shine ya halicci komai da komai wanda duk larabawa amma suke da shi ke waɗanda suka koma suka bauta ma gumaka a cikin su ba ba sun bauta musu ne saboda tunanin cewa wannan gumakan su suka halicci sama da kasa ba in ka tambaye su wa halicci sama da kasa za su ce waye Allah amma ta hanyar wa za a bauta wa wai aje gun Allah sai suka zabi waɗannan gumaka suka ce wai ai sunayen mutane ne masu tsarki ba za su je gun Allah direct ba sai ta hanyar waɗannan mutanen masu tsarki wannan shi ya haifar musu da shirka amma ba ka zo ka ɗauki mutum ka dangana ka ce ɗan Allah ba ne wannan tunanin bai karɓi abun larabawa yadda ya kamata ya karɓu kamar yadda kirista suke so ba wa amma sa'iru adyanil arab amma sauran addinan larabawa yace fa kanat ahwalu ahliha ka ahwalil mushrikin sauran addinan da aka ambata wato halayensu kamar halayen mushrikai ya kasance faqad tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wa tawaradat aqaiduhum wa tawafaqat kuma aqidunsu sun hadu da juna kuma sun yi ittifaqi wannan wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum sannan abubuwansu na gargajiya da al'adunsu duk sun zo sun yi kama da juna sun yi ittifaqi sun dace da juna Allah kyauta wannan alhalar diniya kenan suwarun min al-mujtama' al-arabi al-jahili wasu surori ma'ana wani yanayi fefefefe zai nuna mana na yadda za mu fahimci kamar fefefefe na yadda za mu fahimci wato society din larabawa a zamanin jahiliya yaya zamansu zama ijtima'i ma'ana zamansu na zamantakewar yau da kullun yaya suke yace ba'dal ba'si an siyasati al-jazirati wa adyaniha bayan mun yi bincike mun tattauna mun yi magana akan tsarin zamantakewa na siyasa da kuma addini na wato larabawa na jazirar larabawa ya jimunu bina zai kyau gare mu an nulkiya shay'an min ad-dawi mu jefa wani haske ma'ana mu yi wata magana ala ahwaliha akan halin ita jazirar arabiya al-ijtima'iyya bangaren wato social halaye ma'ana zamantakewar yau da kullum da kuma halin tattalin arziki shine iktisadiyya wal khuluqiyya da kuma halin dan adam wato halaye na dan adam saka wa fi ma yali bayanuha bi ijadi ga sunan na ambace su duk da dai a dungule na farko al halatu al ijtimaiyya halin zamantakewa na yau da kullum yace kanat fil arabi awsatun mutanawwi'atun akwai wato tabaka tabaka anti awsat nan yana nufin tabaka tabaka mataki mataki class class na mutane a tsakanin larabawa takhtalifu ahwalu ba'dihha an ba'd halin wannan wato abinda ke nufi larabawa ba kansu daya ba wajen darajar yadda kowanne ke daukar kowanne akwai masu kudi akwai matalauta kamar da kowace al'umma dama za ta samu wannan akwai masu mulki to waɗannan halaye su yake nufi da awsaf yawa kuma kowanne suna da bambancin su fa kanat alaqatu ar-rajuli ma'a ahlihi fil ashrab a cikin manyan su masu darajar su ma'ana manyan mutanen su to alaqar namiji da mace ta kasance ala darajatin kabiratin min ar-ruqi wa taqaddumi halin alaqar tsakanin namiji da mace yana da kyau kuma akwai ci gaba cikin sa zai gaya mana ne halayen ya kakkasa su zuwa ga manyan mutane a ciki to su za ka suna dan girmama matansu akwai kuma matsakaita akwai kuma wato na can ƙasa talakawa za mu ji su yadda alaƙa su suke da mata wa kana laha min hurriyati al-irada ta irin wannan tsakanin manyan wanda suke ce ma ashraf za ka ga akwai hurriyar irada za ka ga kowanne ana bashi mace tana da yanci na ta zaɓi abin da take so wa nafadul qawli da kuma ta zartar da maganar da ta ga dama ma'ana ta faɗi maganar ta kuma a iya zartar da ita suna da al-qist al-awfar na wannan irin abu din ma'ana rabo mai yawa na yanci da kuma faɗin magana kuma maganar ta zartu wa kanat muhtaramatan mace a gurin waɗannan larabawan irin wannan matakin na mutane manyan larabawa kanat muhtarama ana girmama ta masunatan ana kiyaye ta ana kula da ita tusallu duna hasuyuf ana zare ta kubba ayyaki saboda kare mutuncinta saboda darajar da ita ke da ita wato ita mace wa turaqu dima'u ana zubda jini wa kana ar-rajulu idha arada an yamtadiha ko an yamtadaha bima lahu fi nazar al-arab al-maqam as-sami idan mutun yana so a yaba masa da wani abu da yake da daraja da wani mataki mai matsayi a wurin mutane min al-karami wajen wato a ce mishi karimi ne wa shaja'a ko a ce mutum gwarzo ne to lam yakun yukhatibu fi mu'dami awqatihi illa al-mar'a baya magana da kowa sai mace ma'ana sai akan sha'anin mace saboda girman mace in yana so a girmama shi ko a bashi darajar sa cikin abin da yake za a ce abu mai daukaka ne to shine ya nuna shi mai kare mutuncin mace ne wato ya fadi matsayin alakarsa da matarsa wannan ina bashi daraja yace wa rubbama kanat almar'atu idha sha'at jama'at alqaba'ila lis-salam idan mace ta so a wancan lokaci za ta iya hada kabilu gaba daya su zauna lafiya wa in sha'at in mace ta so ash'alat bainahum nar alharbi walqital za ta iya wato nura wutar yaki tsakanin su ai ta yaki shekara da shekaru wa ma hadha kulli amma duk da haka faqad kana ar-rajulu يعتبر بلا نزاع رئيس الاسره ba tare da wani tantama ba wato namiji shine shugaban wato family shugaban gida ma'ana magana maganar sa wa sahibul kalimati fiha kuma shine mai fadin magana ta karshe ra'ayin sa shine ra'ayi maganar sa ita ce magana in aka ce sun saba da mace to maganar sa ita ce magana duk da wannan girmamawa wannan fa ya ce mana agun me a tsakanin manyan ashrafin su yawa wa kana irtibatu ar-rajuli bil mar'ati bi aqdi az-zawaji a ce mace tana da alaka da namiji yakan kasance ne ta hanyar kulla aure tahta ishrafi awliya'iha karkashin kulawa da shugabanci na waliyanta ita matar kamar da muka sani anan cewa mace iyalinta ko waliyanta su za su dauke ta su bada ita aure ga mijinta haka ne ko ولم يكن من حقها ان تفتات عليه اذا ما تربت ده ايكو ده حكمت ابنده تا داما واتو كافن سي حكمتي سو وليا افتياتي شيني متين يفدو وني ابو daga san ranta bayan kuma yana da shugaba a kansa mun fahimci wannan misali mutun yazo a madadin sarki ya ji yanke wani hukunci ko a madadin shugaban al'umma ya yanke wani hukuncin kisa sai ji kuma ya kashe shi wannan iftiyati ne ala waliyil amri ko da mutum yana da laifi asali idan mutum yana da laifi me yake ba daukar sa ake akai kotu ba a yi masa hukunci yawa to wanda zai dauki hukunci a hannunsa mai hukuncin bai bashi dama ba yayi abin yayi gaban kansa to shi ake cewa iftata ala wali al-amr yawa yayi gaban kansa ko ya dauki hukunci ya bawa ya bashi ya bayar da hannunsa wannan kuskure ne a cikin al'umma Allah kiyaye kamar da muka samu wani lokaci a ce haka kawai idan kaga wani ya saba maka kawai maimakon ka kai shi kara ko ya saba ma al'umma haka gaba daya misali a nan unguwar ga wani mai laifi maimakon a dauke shi a kai wa hukuma su yi masa abin da za su yi masa na hukunci ko kuskure ne ko daidai sai a ce a zo ai a far masa ko a kona gidan ko a yi ilimin waɗannan abubuwa Allah ya sauke waɗannan abubuwan dabi'u ne na dan adam babban abin da za su jawo haka dai a samu tashin hankali amma abin da yafi nizami da adalci da komai to shine a dauki hukuncin nan a je a kaiwa masu hukunci su kuma ko da ba adalci wannan shine tsarin da ya kamata a bi sawa'un za su yi hukunci ko ba za su yi domin in aka ce misali har ko guna zaune sai wani leko masallacin ne yanzu shi mana kai an samu wani mai a nan gidan ga wani mutum nan ana jin mai kawai sai a fice sai a je a kashe shi to kana zaune ta nan a gidanka sai ka ga mutane sun zo sun ce wani abokin gabanka ya turo su ya ce kai ma mai za a zauna lafiya ko ba a zauna lafiya kuma idan haka irin waɗannan hanyoyin ba sa taimakawa mutane su samu natsuwa su miƙa lamuran su zuwa ga waɗanda suke hukunci sawa'an sun yi daidai ko sun yi kuskure su ba su da laifi su al'umma ne domin duk abin da zai jawo al'umma ta rikice a samu tashin hankali to musulunci baya son wannan abu ba wai kare masu laifi bane a tsari ne na zamantakewar dan adam in aka ce irin wannan abin za a yi to ba za a samu zaman lafiya ba sai ga cewa duk lokacin da kai ma kake da wani abokin gabanka sai je kullo da shi da abokansa sai a zo a far maka a ce ai kai ma kai kaza ko da ba kai ba wannan baya nufin mutane kuma su zauna suna ganin ana laifuffuka ba sa kokarin su ja hankalin masu hukunci a daina duk abin da aka ji ga abokan zai faru to a je a kai rahoto masu hukunci nan su zo su kama wanda yi wannan laifi in ido da ido aka ganshi haka a tsare shi masu hukunci zo su kama shi in labari aka ji ko tuhuma ko kuma wani abu shi ma sai a dauka a je a kai wannan ya fi sa a samu zaman lafiya wani lokacin amma ran mutane ya ɓaci sai kuma a je a yi wani abu wanda daga baya kila sai a zo a ce da ba haka ake Allah kyauta a takaice wannan kalmar iftiyaji shi ya jawo hannun shi ga wannan babu din ba ta cikin karatun yace bainama hadhihi halatul ashrafi wannan shine halin manyan mutane a cikin larabawa kana hunaka fil awsatil ukhra ataya ada wato a sauran matakan ko darajojin ko ajujuwan mutane din matsakaita da talakawa kenan anwa'un min al-ikhtilat bayna ar-rajul wal-mar'a akwai wato cakudi tsakanin maza da mata ma'ana in ka je gidan manya labarin da muka ambata yanzu ne shi zaka ji mace tana da ɗaya daraja gurgudan hali amma duk da haka dai namiji shine mai magana ta ƙarshe amma a tsakanin matsakaitan mutane da kuma talakawa a gun larabawa zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ruwan su da kare mutunci haka za ga maza da mata suna zaune ana hira buɗe inuwa da wannan tsirara wannan da sitira kawai ba ruwan su aka rayuwar jahiliya take ai abin da aka ga dama yace la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid'arati wal mujuni was sifahi wal fahisha yace ba abin da zamu iya bada labarin kalmomin da zamu yi amfani da su mu wasafta maka halin larabawa masu kananan aji ma'ana talakawan su da matsakaitan su a zamanin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine sai dai mu wasafta maka da waɗannan kalmomi guda hudu wanda dukkan ma'anarsu shine da'ara shine ma'anar abin nan harkar fasikanci wato kamar ana cewa buyutu da'ara gidajen fasikanci gidajen karuwa inda za a je a je karuwa ana zuwa ana sanar da su shine da'ara shine dai mujun fitsaranci fitsara sifahi shine dai kuma duk ma'anarsa dai yin zina fahisha ita ma ita ce zina yace wannan shine halin ma'ana tsakanin maza da mata babu wani shamaki kawai mutum ya aikata abin da yake so duk matar da ya gani kawai shi kenan je kama ta ya abin da ya ga dama da ita haka rayuwar su take kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yasa za ku ji al'ummomi suna fadan cewa su da ba su dau laraba wani abu ba da daular Farisa Iran da aka turo wakili lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura Abdullah bin Rawaha yaje magana da Ibn Umair ne yaje masa magana ko yayi magana da sarkin su a lokacin nan mamaki mai cewa yaushe har Larabawa suka zama wani abu har za su zo da wata kalma za su gaya mana saboda tsabar rena su da ake ba komai bane su addinin nan na musulunci shine ya daga su za ka riko da shi kuma shine daukaka su suna sakin su kuma sai Allah madaukaki ya mai da su yadda suke da Allah ya kiyaye mu don haka a lokacin nan shi yasa suke wato aka rena su amma da yake da suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke riko da addinin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi yasa a lokaci dan kankani rubu ƙarin shekara 25 suka sauka da duniyar nan gaba ɗaya ta zama su take bi saboda me saboda imanin nan da kuma tsayawa kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2 na Abubakar shekara 10 na Umar shekara 12 na Uthman nawa kenan in ka tara gaba ɗaya ba 24 ba yawa farko shekarar Aliyu dama saboda abin da ya faru na rikice-rikice a tsakanin musulmi wajen magana abin da ya shafi khilafa ba a samu ko jihadi ko kasa ɗaya ba ta shigo karkashin musulunci ba zamanin Aliyu saboda ba a samu nutsuwa ba sai daga baya aka ci gaba to wannan arubu'in ƙarni wato shekara 25 ko shekara 24 ban manya-manyan daulolin da suka fi kowanne daula ƙarfi aka saka darajar musulmi har ya zama wani abu a idan wanda ba musulmi ba ita ce me riko da addinin da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo dashi ka zama mai gaskiya ka zama mai san jama'a mai san ka zauna lafiya kuma sannan su ma kansu kristan karkai musu rashin adalci in a office ne kai ne shugaba da su a ciki kanka ko kana arnan banza ba za a bashi haƙƙinsa ba wannan musulunci bai zo mana da wannan abun ba kai masa adalci ka bashi haƙƙinsa domin ya cancance shi kasar nan yana jin shi ma dan kasa ne ba wai yana jin ba shi ma dan kasa ne yanda kake ji dan kasa don haka yana da yancin ya samu aiki yana da yancin ya kaza baka da ikon ka ci masa wato haƙƙin sa ka hana shi wannan kyawawan halayen da zaka yi su ne za su sa ya ji cewa eh wannan addinin naka gaskiya ne har ya zo yi ba surutu ba amma kullun tsakaninka da shi zagi ba maganar ka zo ka jawo shi yar kyauta da za ta ja hankalinsa ka duba yanzu ko dan abu ka bashi komai kankanta za ka ji cewa yana farin ciki sai yayi wata guda yana gode maka in ka bashi kyautar ko da naira 10 ce ko na ko ba ka ci to irin waɗannan abubuwan mu ba ma istiglal su kawai sai ka dauka kamar kai kawai dole kai musu hukunci irin na ahli dimma a kasar da shi ma yana jin citizen ne to abun ba haka yake dole sai mun karanci yadda zamantakewa take da inda a ce kasa ce da gaba ɗayan ta komai namu na shari'ar musulunci ne da ma su kuma sunan su ahli zimma to ka iya wannan tunani amma ba ahli zimma bane suna ji da yancin su don haka dole mu yi zamantakewa ta girmama juna ta bangaren nuna musu halaye masu kyau har ya zama cewa sun zo sun karbi addinin mu saboda kyan halin mu ba wai saboda cewa a'a dole su fahimci namu ne gaskiya ba duk wanda kake alaka da shi kuma kullun so kake dole sai ya fahimci kai ne akan gaskiya bayan halayenka ba su nuna masa wannan kai ne akan gaskiyar ba gaskiya ba zai dauki abin da kake faɗa da muhimmanci ba ina fata mu fahimci wannan abu yauwa dole ne halayen mu su canza mu zauna da kowanne dan adam zama na alheri da jan hankali har ya zama cewa ba zai wato nuna mana wulakanci ba kuma zai girmama mu saboda mun rike abin da muka yi imani da shi mun yarda da shi kuma muna aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ينا سوى روى البخاري وغيره الإمام البخاري رويته عن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة ما ترى من ذلك الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها سوى إن النكاح في الجاهلية أولى أزامن الجاهلية كان على أربعة أنحاء إلي هبني أولى أزامن الجاهلية kala hudu ne muji tace fanikahun minha haka ne ko yawa fanikahun minha nikahun nas yau wani auren daga irin sa akwai irin auren da muke yau wani iri ne yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu aw ibnatahu mutum zai je neman auren yar mutum ko kuma wanda wani mutumin yake walici akan ta ya ce gashi ya zo yana neman aure ko ya tura a nema masa shi kuma wannan mutumin ya ɗauka ya bashi ita a yi aure wannan shi ne irin auren da muke to shi ma akwai shi a zamanin jahiliya ne ba wai gaba ɗayansu suke ba sa aure ba akwai irinsu ana yi fayusdiquha, wannan yusdiquha ne ba fa yusaddiquha ba, yusdiquha ay yu'tiha sadaq, asdaqaha ay ya bata sadaqi, fayusdiquha thumma yankihuha, sai ya bata sadaqi sannan ya aureta. Mun ji iri daya ko nau'i na daya kenan. Yace wani kahun akhar, Aisha ce, Aisha tace wani kahun akhar, wani auren kuma, kana rajulu, mutum ne sai ya kulu limra'atihi, sai zai samu mata sai sai tinke, idza tahurat min tamfiha, idan ta tsarkaka daga hailarta, haila tace tamf da tawo, sai ce da ita arsili ila fulanin fastabdi'i minhu, ma'ana ta shike je gunwa ne, wai matarsa ce fa, ta yi tsarki sai tura ta gidan wani, yace ta shike je gunwa ne ki kwanta da shi, wa ya'taziluha zawjuha, sai shi mijin ya kyale ta, wala yamassuha abadan, har abada kuma bai taba ta ba, hatta ya tabayyana amluha min zalika rajul, domin shi ya san ya mika masa ita da tsarki ko, sai ya bayyana cewa ta haihu da wancan mutumin tukuna. Alladhi tastabdi'u minhu, istibda'i shine isti'malul bidh', albidh' shine wato abinan jikin mace, ba wai tsoka ba, nan ana nufin ishara ne ko da alitafan fikihun an ce bidh', ana nufin wato shi kansa ainihin wato saduwa, ko kuma jikin mace da ake wato saduwa tsakanin namiji da mace da shi, shi abin da ake nufi da bidh'. To istibda'i shine mace ta je ta kwanta da wani namiji, fa idza tabayyana amluha, in ta dau ciki ya bayyana cewa ta dau ciki, asaba ha zauju a shikenan, sai mijin shi ma sai ya zo ya same ta, sai tara da ita, idza ahabba wa in yaso, wa inna na riga kamar ma baku banci abin ba, saboda irin tsabar rudan da take cikin sa, ko mutum ne yana da matarsa ta yi tsarki daga haila, kai ba abin ma ba dadin fada, ko sai tura ta ta je gidan wani, idan ta je wace ta kwana da shi, ta kwana da shi har sai ta dau ciki, to ganin ta dau cikin ya bayyana cewa tana da ciki, to shi kuma in yana so sai ya zo shi ma sai ya tara da ita, wannan wai haka ake, wannan rayuwa ce. Aisha tace wannan irin abu akwai shi a jahiliya, wallahi masu habadin hatta ya tabayyana amluha min zalika ar-rajul alladhi tasaddi yaqi ba, ma'ana ba dama ya rinde shi ba nasa bane, la yastati'u an yamtani'a minhu ar-rajul, yace wannan ta ba nasa bane, mun wannan to irin auren su wai daki sanin kuma kenan, ta zama matarsa sai ya sata daki kenan, ga tace nikahur rabi, nau'in aure ne na hudu wanda suke yi a jahiliya, shine yastami'u nasu tafi, mutane da yawa sai su hadu, fa yadkhuluna 'ala al-mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha, kaman wantan kenan, mutane da yawa nan bai kayyade rahab mutum tara ko makamancin haka ba, duna ashara ba, sai su zo da yawa, wa hunna albagaya, nan za ka fahimci wani abu, ma'ana kamar matan kenan za a samu su, yasibna ala abwabihinna rayatin, kamar a ce gidan mata na karuwai, kowace ga kofarta, sai ta zauna kofar ɗaki, su kuma mazan su zo su ma kowanne su shiga, kowace kuma da tutarta da ake gane ta da shi, yansibna ala abwabihinna rayatin, suna da tutoshi kowace sai ta kafa kofar ɗakinta, takunu alaman, sai ta zama alama, wanda irwani ko kuma makila da ma ba san ma waye baban nata ba zancen irwani, faman aradahunna dakhala alayhinna, duk wanda yaso sai shiga gunsu, fa idza hamalat ihdahunna, idan daya su tai ciki, wa wada'at hamlaha jama'u laha, sai su taru su ma, wada'u lahum alqafa, sai aje a kira mai ilimin qiyafa, ilimin qiyafa abu larabci shine ilimin gane asalin mutum, akwai wasu mutane Allah ya hore musu ilimi a larabawa, in ya kalli kafar ka zai ce wane shine babanka, zai gano wannan kafar ta yan kabila kaza ne kawai, sai kuma a gano cewa wannan ga kabilar da yantasibu ilaiha, kuma har a gano babansa ta wannan hanya ne, to sai a je a gano a samu mutum mai wannan ilimin na qiyafa, thumma alhaqu walada hadhi alladhi yarawna, sai su dauke wannan dan na wane ne, falfaqathu bihi, sai zama dan sa, sai adopting din sa shine falfaqathu, wace iltata alwalad, ma'ana ya adopting dan da ba nasa ba, yau mun san adoption na yaya ko ma'ana sai tabannin ta a larabci ana ce masa tabanni a Hausa fa ka dauki dan da ba naka bane zaman naka ko dogon bayani ke ba wata kalma daya a turanci adaptation ba agola ba agola ba ba agola shine kai aure mata ta zo da da ko ba haka ba yawa amma dan da ba naka ba kamar misali mutum ya je gidan marayu ya dauko da ya zo ya rike shi agola ba sunansa agola ya kula da shi ya sunansa da Hausa dan ruko a dan ruko kuma iyayensa suna nan kai ka dauko ka rike na'am dan tsuntuwa to to haka ba wannan din zai kusa to kigenan dai Allah ya yi mun dai fahimci abu iltatahu shine ka dauki da kai ka rike shi ya zama naka wadu'iya ibnuhu sai kuma a kira shi dansa la yamtani'u min dalika shi ma ba dama ya ce yaki ba dansa bane falamma ba'athallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da Allah madaukaki ya aika muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi manzo da shari'a mai tsarki marar dagwalo irin wannan dagwalan hadama nikaha ahli jahiliya sai rusa aure irin na jahiliya wannan marar tsari din mai wato cakuda ansab domin daga cikin manyan maqasid na aure kuma har ma ya zama cewa an sashi daga cikin maqasid shari'a manya aka dora wa shari'ar musulunci duk shugaba na al'umma wajibin sa ne ya kiyaye wa mutane ne nasu kiyaye nasul abinda ake nufi da shi shine a kiyaye duk abin da zai sa nasaba da nasaba ta cakuda ma'ana wajibin shugaba ya hana zina ya hana gidajen zina wannan shine hikimar da ake amfani da ita wajen wato tsare mutuncin mutane domin babban kazanta shine a ce wayo ga mace wannan ya je mata wannan ma ya je mata wannan ma ya je mata la haula wala quwwata illa billah kuma a zo a ce za a samu da a samu dan nan a rasa wanda za a nasabta shi ga shi babban abin da aka shine cin mutunci ga wannan da ubuwa da take da muhimmanci da tarbiyya ma'ana mutum a ce ya samu ubansa yantasibu ilayhi ubansa ne ya san babansa ne shi ne zai masa tarbiyya wato ba karaman alheri bane a rayuwar dan adam ka binciki wanda ba shi da shi ka tambayi zuciyarsa ka ji irin damuwar da take ciki don haka irin wannan cakudin a ce kawai a zauna irin na karnuka ko zama irin na tumaki ko ne na dabbobi ma wato musulunci ba zai daɗa irin wannan ba shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya rusa irin wannan aure din ya tabbatar da wato aure iri guda daya shine nikahul islam yace fa hadama nikahul ahli jahiliyyati kulluhu illa nikahul islami alyawm sai musulunci aure irin na musulunci ne yau da muke yi wa kanat tindahum istima'atun bayna ar-rajuli wal mar'a ta'qiduha shifaru suduf jahiliyya akwai mijin iri-iri taro da aka yi tsakanin maza da mata da aka yi wani faru su kai sun ka kuɓi shi ke wato hada wannan wato taro ne wa a sun lato mai mashi da kuma ruwan wato mashi ruwan mashi ana nufin ruwan kai sun ba kanin tsakanin kuɓi kuɓi bil kabani wanda ya rinjaye a irin wannan yaƙe-yaƙe na ƙabilanci yasbi nisa'al maqhuri sai ya kwashi matan wanda ya rinjaya din fa yastahilluha sai ya halatta ma kansa wannan shi ma duk da akwai shi a jahiliya walakin al awlad allazina takunu hadhihi ummuhum amma ƴaƴan da wannan za ta zama ita ce uwar su yalhaquhum al ar muddata hayatihim sai ya zama cewa sun shiga takaici da tsinaici da damuwa shine al ar abun kunya gaba ɗaya rayuwar su domin za a je a yaki wanda ya rinjaye sai kwashi matan mutum gaba daya da aka rinjaye shi din sai zo kuma ya halatta ma kansa kamar da idan an je yaki ake samu bayi yace wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliyyah kuma yana daga cikin abin da suka sani a zamanin jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna az-zawjat suna yin auren mata fiye da daya ila yu'addidun at-ta'addud shine ka auri akthar min zawja tawwa min ghairi haddin ma'rufin yantahi ilayhi ba tare da wani adadi da yake tsayawa gare shi ba mu aurin mu a musulunci adadin nawa ne hudu ne yawa ba yadda wasu za su zo da jahilci su ce wai ayatul qur'ani ba hana ba kaza da kaza har mutum ya je aure mata 86 wannan babu shi a musulunci yawa a musulunci inda zaka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne mutum lalle ya takaita zuwa ga hudu kada ya wuce hudun nan. Ah, to Larabawa suna auren fiye da wato mace daya fiye ma da hudu ba ma iyaka. Hatta haddada al-Qur'anu, hatta da al-Qur'ani ya haddade fi 40 zuwa hudu. Wa kanu yajma'una bayna al-ukhtayn. Haka ne kuma a lokacin mutum sai ya auri ya da kanwa ya hada su daki. Ma aurensa duka matansa ne. Ga ya ga kanwa. Duk musulunci yazo ya hana wannan. Wa kanu yatazawwajuna bi zawjati aba'ihim. Haka nan mutum zai iya auren matar babansa. La haula wala quwwata illa billah. Idza talaquha. Ba wai in ya mutu ba. Idan baban mutum ya saki mata sai shi kuma sai ya zaga sai ya je aure ta. Sai su zauna. Duk haka ake yin wannan kwadan da dagwalon a jahiliya. Aw matu ko idan sun mutu. Matu anha idan ya mutu ya bacca. Hatta naha anhuma al-Qur'anu. Har sai da al-Qur'ani ya hana waɗannan nau'i guda biyu. Ya wuce. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabilan. Lalle wannan abu mutum ya auri matar babansa. Lalle alfasha ce, abin ƙi ne, kuma tun da shi a matsayin hanyar da za a rayu a kanta a yi aure ko a zauna wato a hayayyafa. Sai kuma ce, hurrimat alaikum ummahatukum. Uwayenku mata, a nan Hausa Sokoto ta fi tamu da. In ka ce iyaye sai ka ce mata, a tamu, ko? Domin mun ce ummahatukum mu sai mun ce iyaye sai kuma a ce mata. Amma a hau a sokotance uwaye za ka ce. Yawwa uwayenku mun maza ne kuma ce ubanninku kaga duk ba bukatar kara wani karin bayani yawwa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku wa banatukum da ƴaƴanku mata da kuka haifa wa akhawatukum da ƴan uwanku mutun ya hau aure yassa ko kanwasa haramun ne wa ammatukum da gogonninku goggo ita ce ya ko kanwa ta uba gefan uba yawwa wa khalatukum da kuma innoninku wato ya ko kanwa ta bangaren uwa ita ake ce makala yawwa duk wannan haramun ne ka aure ta wa banatul akhi da kuma ƴaƴan mata na dan uwanka uwanka ne ko kaninka yana da ƴaƴansa mata to haramun ne ka aure su sai dai ko iya hada da ƴaƴanka da ƴaƴansa mun gane wannan yawwa amma kai din wa ko kani ka aure ƴaƴa mata na kaninka ko uwanka wannan haramun ne shine banatul akhi wa banatul ukhti da ƴaƴa mata na kanwarka ko yayarka wa ummahatukum allati arda'nakum da kuma uwayenku da suka shayar da ku ma'ana uwar da take ba mahaifiya ba amma wadda ta shayar da kai nono kana karami idan kana karami kana shan nono aka dauke ka aka kai ka wani gida wata mata ta shayar da kai to wannan matar haramun ne ka aure ta haka nan ƴaƴanta sun zama ƴan uwanka haramun ne ka aure su mun gane yawa wannan duk suna nan a cikin littafin fiqhu kuma littafin tafsiri za a fahimta amma dai tunda yazo a cikin littafin zamu karanta mu fassara allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a haka nan ƴan uwanku mata da bangaren arda'a ma'ana ƴaƴan wannan matan da ta shayar da kai to haramun ne ka aure ta wa ummahatu nisa'ikum haka nan uwayen matanku sirikanku kenan ko mata matar da ta haifi matarka to haramun ne ka aure ta yawa wa raba'ibukum allati fi hujurikum da abolanku wadda suke dakunan matanku a cikin gidanku kuna tare da su min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wanda matanku da kuka riga kuka duhuli da su suka haife su fa in lam takunu dakhaltum bihinna amma in ba ku riga kun yi duhuli da su ba wato matan ka auri mace ba kai duhuli da ita ba sai kaga yatta da tazo da ita agola sai kaga ka fi so ko kuma dama tana da ya tana da auku tana dai da ya sai kaga kana son wannan yar sai a fasa wancan kai wannan wannan ya halatta tunda ba a yi duhuli ba ma'ana mujarradul aqdi la yuharrim am sabanin wancan inda uwar da ta haifi matarka ce to ita wannan daga nan da aka daura aure da ita wannan yar to uwar ta zama haramu an gane sai yake cewa mene wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum minna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum amma idan ba ku duhuli da su ba to shikenan babu laifi wa halailu abna'ikum da kuma ƴaƴanku abna'ikum ƴaƴanku ku da kuka yi halailuhum matan su ma'ana matar danka halila ake ce mata matar wato ma'ana kai matarka sunanta halila duka hakanan matar danka Halilatu ibnika, to waɗannan haramun ne ka aure matar danka, allazina min aslabikum, wanda suka fito daga tsatsanku, gugu a haife su, mana ɗan da ka haifa ba ɗan da baka haife shi ba. Kun ga wato shari'ar musulunci akwai dukka, hatta lafuzin da ake amfani da su akwai dukka kware da gaske, dan ya fidda abin da malamin kana talatafi yau zaku ga bayanan malamai akai, ko an tajma'u bainal ukhtayn, haka nan daga cikin haramun din har yanzu shine ku hada tsakanin wato ya da kanwa, yan mata guda biyu ya da kanwa ka hada suka aure su lokaci guda shi ma haramun ne, illa ma kal salafa, duk sai aka ce sai abin da ya riga ya gabata an yi shi a baya, to babu laifi, inna Allah kana ghafurur rahima, dalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan suratul nisa yace wa kana talaqu war raj'atu bi yadi ar-rajuli bi yadi ar-rijali, da saki da kome a zamanin jahiliya a hannun namiji yake, yawa wa lam yakul lahumu haddun muayyan, kuma da saki da kome nan ba su da wani iyaka, mutum zai iya saki saki 100 a zamanin jahiliya ya kuma dawo da ita sau 100 din nan, hatta haddadahuma al-islamu, har sai lokacin da musulunci ya zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan shari'a mai sauki mai dadi mai ni'ima, Allah madaukaki ya haddade abin ya sa masa iyaka saki uku. Wa kanat fahishatu zina sa'idatan fi jami'i al-awsaf, kuma yace zina har yanzu ta yi yawa, ita ce ke rinjaye a dukkan tabakoki matakan wato rayuwa, ko kuma wato tabaka tabaka na mutane, na cikin manya akwai, a matsakaita akwai, a kananan mutane akwai, aikin su kenan aita zina. La nastati'u an nakhussa minha wasatan duna wasatin, babu wani aji na ajin mutane da zamu iya kebewa a ce sun fi yawan yin zina, au sinfan duna sinfin, ko kuma wani yanki na mutane a ce su ne suke yi banda wani, illa afradan min ar-rijali wan nisa, sai yan kadan wasu mutane kwaya daidaiku daga cikin maza da mata, mimman kana ta'azimu nufusuhum, mimman kana ta'azamu nufusuhum, wanda wato rayukansu suna ji da kansu sosai, suna ganin wato rashin hankali ne, rashin mutunci ne, zubda mutunci ne, mutum ya ma riƙa yin zina saboda kawai mutuntaka, suka ma watsar da abin, shi da abin ake ta'azamu nufusuhum, mutum ka san akwai wasu mutanen da Allah maɗaukaki ya hore musu wata nafsiyya a zuciyarsu, su suna ga su saba ma Allah, ma akwai kaskanci a ciki, dan me za su kaskantar da kansu su saba ma Allah, to waɗannan mutanen manya ne a zuciyarsu, ko da ba wai saboda wato wani hali na nafsi ba. Ya abal wuku'u fi hadhihi ar-radila, yana ganin ya abal wuku'a kai fi hadhihi ar-radila, yana ganin nufusu zukatansu suna kin a ce sun auka cikin irin wannan abubuwa na kaskanci na saban Allah. Wa kanatil hara'iru ahsana alam min al-iman, kuma a wancan zamani ne na jahiliya wato ƴaƴan mata wanda yake ƴaƴa ne ba bayi ba, su halin su yafi kasancewa wato na mutunci fiye da wato bayi. Wa tammatul kubra, babbar musibar hiya fil hiya al-imau, sune wato bayi, in aka ce mace baiwa ce za ga lokacin ba wani ba wata kaida, kawai ko ina za ta je ta abin daga dama, shi yasa lokacin da Hindu binta Abi Sufyan, matar Abi Sufyan, lokacin da aka zo ake cewa ga wata sun yi zina, shine take cewa har abin da yake cewa al-qurtaz haske mamaki, yanzu ya ta yi zina, wani kun ga yansu saboda iliminsu hatta na jahiliya ya tana kame kanta fiye da baiwa a wancan zamani. Yace amma ku ga idan al'umma suka lalace, suka bi waɗanda ba musulmi ba wajen al'adunsu, suka koma al'adun turawa da mai kamar yanzu mai yadda muka samu kanmu, yanzu ba zancen ɗa ko bawa kowa ba, kuma ma ɗan manya ɗan manyan ma sun fi ballantana na ƙasa, wanda su kuma ba tsaro ba komai, a tsora mai yarinya tallata fita tun safe har sai dare za ta dawo, ba a san me take ta yi ba, ga kuma masu jin yunwa nan karnuka iri-iri a kan hanya, ko ina suka samu dama za su yi abinsu. Allah ya ce mu, Allah ya wato gyara mana al'amuranmu, mu tashi mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu. Kun ga haihuwa, mutum ya haifi ɗa ba wai shi ba ne kawai ka zo ka haifi ɗa, kawai ka yi aure ka kwanta da mata shi kenan a haihu, ba ka san yadda za ka yi tarbiyyar yaron nan ba. Ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani ɗan adam, ba ka san yadda za ka yi tarbiyyar yaron nan ba. Ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani ɗan adam ya zo duniya saboda dugon maniyinka, to wajibinka ne fa kai tarbiyyantar da shi ka sa shi ya zama mutumin kirki. Ba haka kawai ka yi ɗa shi kenan ba ruwanka da shi kawai je rayuwar da ya zaɓa ba. Wani tun daga shekara uku bai san mai ɗansa yake ba. Tun safe idan ya fita ɗan nan daga shekara uku nan yana titi shi ne ya shiga nan gida ya fita, wannan ya mangare shi ya shiga nan, har ya koyi rayuwar kare kansa da bala'i da musifa da akan titi kawai zai koyi abu kamar yadda dan wato dan zaki yake koyan fitina a jeji haka shi ma kawai zai saba da rayuwa wannan bai kamata ba in ka san ba za ka iya tarbiya ba to ka zauna maka hakura saboda mas'uliyya ce ka dora ma kanka kuma Allah madaukaki zai tambaye ka ranar tashin alkiyama akan wannan kiwon da aka baka bai halatta mu bar ƴaƴa haka kawai su ta yawo a titi ba mu san me suke yi ba ya kamata ki binciki yarki ina ta je gunwa ta je me ta yi me suka tattauna maganar me suka yi waye a gurin yake shaida ba wai kawai a barta ta tafi inda ta ga dama ba ta aikata abin da ta so wai tana da aboki ta je taɗi ma yanzu wai an sai a ɗakin abokin ake ko sai ta zo ɗakin saurayi a gidansu wai har ma ya sayo kayan abinci da wani rusho ta dafa musu abinci kuma daga nan ba a san abin da za su yi wai ai taɗi ta tafi. Duba ko ba wai zancen ma musu a musulunce ba a tara al'adarmu da muka tashi muka sani a nan garin ai ba haka ake ba taɗi an san taɗi a ƙofar gida ake yinsu ba a cikin ma zaure ba ƙofar gida masu wucewa suna ganin su a tsugune a jikin katanga duk da kuskuren da ke ciki wannan dai shi aka sani ana yi ita ce al'adar Bahaushe amma a ce ga wani ɗaki a cikin zauren gida na saurayi ne a nan yake kwana wai ta zo ta shiga a nan za a yi ɗaki to ba ɗaka gaskiya ba. Ya kamata lalle waɗannan abubuwan ka yaƙe su kai a matsayinka na mai gida uwar gida ta yaƙe su idan ba haka ba to zancen fa a ce wai muna da mutunci a idan junanmu a idan wanda ba mu ba gaskiya bai taso ba sai ka ji ana cewa ƴar wane gashi dan ta yi ciki ƴar wane ko kuma tun ana jin ma abin wani abu ne mai nauyi yanzu saboda abin an saba ma har ma an bar shi ma kawai shikenan ta ce to Allah ya sauke shikenan maganar Bahaushe Allah ya sauke sai addu'a Allah ba ku mu samu. Wannan abubuwan da kai shi ya kamata wallahi mu yaƙe su. Allah musta'an. Na'am, dan ce ina yake? Kar ya mu koma ya zama ko wato jahiliyyar ta sake dawo mana. Allah kiyaye gashi kuma gashi muna musulunci. Yace wa yabdu anna al-aghlabiyyah as-sahiqa min ahli al-jahiliyyah. Yace abinda ke bayyana shine mafi yawa. In an ce al-aghlabiyyah as-sahiqa, majority mai fadi. Yawa, mafi girma. من أهل الجاهلية لقد شمت أن الجاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة لا إله إلا الله كن غزا كن نكيم متى أن الجاهلية باسا جيو وننوي باسا جيو الله عليه وسلم فقال سيسي يا رسول الله إن فلانا ابني سيسي يا من زم الله وانا فتاناني آحرت بأمه لا إله إلا الله يجي يا إذن دقوسة fil jahiliya a zamanin jahiliya yanzu ga musulunci yazo kuma ya tashi a cikin mutane ya ce wa da fadansa ne zinai da babarsa ga shi an haife shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yace da shi la da'awata fil islam babu wata da'awa a musulunci mana wannan abun jahiliya ya wuce musulunci ya gama da shi kar ku tono mana waɗannan abubuwa zahaba amrul jahiliyyati al'amarin jahiliya ya tafi ku duba wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shi akwai rahama a cikinsa akwai tausayi ina kai tunanin idan da yadda ake wancan cakudin da argowar da rashin tsarin da kazantar da maguzancin idan da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce musu to shikenan duk wanda ya san yayi zina da wata ko an haifi ta to kowanne ya koma asali ayi kaza da kaza a gaggyara auren a faffasa a bata a juya a canza ya kike ganin abu zai faru duk wani asiri da baka yi tsammanin sa ba sai ya tono a lokacin ko ba haka bane to musulunci kuma daga cikin bukatarsa ko manufofinsa shine rufa mutane asiri shi yasa aka ce idan mutum yayi laifin shi kansa ko mutum yaje yayi zina a koye an hana shi zo ya tona ya faga da kansa cewa yayi kaza me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa mujahirun illa al-mujahirin yace gaba ɗayan al'ummata Allah madaukaki zai tsare su ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su mutunci banda masu bayyanawa mutumin da zai zo yayi laifi kuma a gaban mutane yana nuna musu fa yayi laifin wanda kurukuru ake ganin sa a cikin al'umma zai ja gashi nan yau an gan shi da ƴar wane ita ƴar wanen an san ta shi din dan wane ne kuma an san shi a unguwar su wuce ya kama hannunta ta kama hannunsa sun tafi sun yi abin da suke wannan su ne mujahire ba sa cikin waɗanda Allah madaukaki zai wa mutunci ya tsare musu wato tarihin su da bayan su da komai nasu Allah madaukaki zai tozarta su saboda me bayyana sabon Allah shi yasa ake son mutum ya rufa wa kansa asiri ko yayi laifi domin shi kansa shugurin cewa kai laifi kuma baka so kowa ya sani ai alama ce ta cewa kana jin kunyar mutane alal aqalla kuma haka ba jin kunyar mutane kuma alama ce ta cewa kana baka so dai a ga wannan abu kuma alama ce ta cewa insha Allah zaka tuba don haka mutum nan kuma ba so ba wai magana fa ake cewa shige naka koma ka rika yaƙo wai ba yawa a koyan da ma an riga an hana Allah madaukaki ya hana ka kuma ya san kana yi to amma ka zo ka bayyana kuma gaban mutane shi kanka akwai wani ƙarin cin mutuncin ga kanka ga gidanku ga danginka duk wanda ya sanka ka ci masa mutunci cewa ai kun ga dan gidan wani kun ga shi ga abin da yake shine kaza shine kaza duk da kun san yanzu irin waɗannan abubuwan na maganar wai ayi maka ma cin mutunci dangane da gidanku ma yanzu kun san kamar an dan rage ma ba ai kuma haka mun yanzu an daina mana san cewa ai gidan wani ma akwai kaza saboda kawai yawan abin Allah ya kiyaye mu amma fa wato ni wannan addu'a da nake faɗa hakikanin addu'a ce ta Allah madaukaki ya tsare mana waɗannan abubuwa kuma ya taimake mu mu tashi lalle mu yaki waɗannan abubuwa ban yadda da wannan addu'a ta Bahaushe shikenan Allah ya kyauta shikenan kuma a ci gaba da zama haka ba a rika daukar mataki mutanen unguwa harkar hizba din nan a goya mata baya yau a rika sa baki ba kuma wai harka sai wai ko musali da kan ga mutane ko a kama su ko duk mutane a hankali in ku duba in za mu dauki salo irin na yadda ake tsarin hayatul amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar irin wanda ake a Saudi Arabia yanzu za ka ga da tausasawa da taushi da roko har yanzu suna da tsari na irin risala text irin wannan da ake da shi da jawwal a aika maka an ganka kai kaza da Allah ka ji tsoron Allah ka daina kaga wannan ita ma hanya ce ta jan hankalin mutum kuma idan aka baro abubuwan haka ba a yi jan hankalin mutane ba a yi musu wa'azi abubuwan fa za su ci gaba ne wata ran zai zo su fi karfin mutane yawa dole a rika taimakawa a ja hankalin masu wannan abu wani kawai haka ya fahimci haka ake yin rayuwar saboda na farko iyayensa ba su sa shi a makaranta ba ba su tarbiyyantar da shi ba bai kuma samu wata tarbiyya a ta ko a gaban wani malami ko wani abu ba haka kawai ya zo da doya take zuwa haka ya zama kansa ma'ana bai san akwai wani tsari na rayuwa ga yadda zai kaza ba ga yadda zai kaza ba a koya masa don haka ashe kenan idan aka ce za a koya masa yanzu taimako ne gare shi mu taimakawa mutane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko azzalimi ne shi ko wanda aka zalunta ya za a taimaki azzalimi shine a kama hannunsa ana shi zalunci ya takaita ya tsaya haka domin in ya wuce ya ci gaba to zai cuci kansa kuma zai cuci wasu to mu taimaka ba wai da fada ba turawa abinda yasa ba sa san wannan tsarin na amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da ake cewa hizba ai so ba sa so ne mutanen musu yaro kuma haka bane ke yasa suke yakar abun ba sa so a rika yin wannan aikin ana hana mutane laifin buka duk inda ake yin wannan abu to za ka ga cewa suna bayan waɗanda suke fitowa suna tsagera suna cewa su ba sa san wannan abu su suke taimakon su da kuɗi da fikira da tsari na yadda za a yi abubuwa don haka idan mu muka tashi kuma muka yi amfani da uslubi mai kyau in muka kyautata uslubin ta hanya mai kyau ka ja hankalin mutum da tausasawa da nuna kauna ba da zagi ba in an ga mutum go da wata hanya ce kai ku kuma mutane ne kai ku daina kaza ko ku je ku kore su ba da wannan uslubin za su daina ba duk dan adam din da yake jin shi yana da yanci ne abin da ya ga dama to fa idan baka bi masa ta hanyar da zai gyaru ba ka cire wannan abin da zuci daga zuciyarsa shine kansa yace na hakuri na daina yau wannan fa shi ita ce nasara amma in kai amfani da karfi gwamnati ita ce mai amfani da karfi ko ba haka ba to idan gwamnatin ba ta yi wannan ba mu abin da zamu yi shine mu bi da sauki mu ja hankalin mutane taimakawa miƙa musu yan kyaututtuka yan takardu pamphlet kanana a rika rubutawa ana bayarwa hukuncin kaza fa kaza ne wani bai san hukuncin bane shi yasa yake yawa dan Allah a taimaka kar a bata mana society nan a gyara ai kaza ai kaza kuma a rika fito da wasu programs a masallatai yadda za ko kuma a rika wayar wasu programs ko a masallatai ko a wasu wurare wannan na samari ne kawai mafi yawan wato masu yin da'awa sun saki wannan abin ne ba a yi yana da kyau mu tara tunani gu daya mu rika irin waɗannan baramis din ka tara wani tsari wani zama kawai da samari kawai ka taimaka samari kake so in wani ya zo ma ya kai shekara 25 ya haura ka ta kar maka Allah ya hakuri yau ba da kuma kin yawa wato samari sabon tashi sabon tunani a rika ta musu tunani mai kyau ta hanyar karantarwa ko ta hanyar yin bokon ne ka sa musu kan ko ta hanyar koyar da turanci ta hanyar koyar da menene sai ka samu hanyar su yadda zaka sa musu tunani mai kyau tarbiyya mai kyau ya zama cewa su juzu'i ne na wannan society din juzu'in da ake alfahari da shi don barin mutum ya girma shi kadai fa wato ba ne ba shi tarbiyya ba sai shedan in ka bar shi kadai don haka insha Allah ina sa ran yan uwa za su yi tunani akan irin waɗannan abubuwan kuma su ba da shawarwari nan gaba zamu kullo da wasu abubuwan insha Allah da za a rika yi kan na samari kawai
yau zama da tattaunawa zaka ga wasu malamai da alamun ke ba su irin wannan baiwar sai su je wata unguwa sai su tara samarin unguwar kawai a ce yau na gayyace ku cin abinci da rana ko da dare kawai za mu haɗu a wata gona mu zauna a shimfiɗa abubuwa a tattauna a hira kai ne kake yi ya result ɗinka ya yi kyau ko bai kyau ba ka san ɗan adam idan ya zama ba wanda yake nuna masa ƙauna ba yana lalacewa ko ba haka ba kawai ta wurin idan ya taso a gidansu ba a san ba a kula da shi ba abu kaza yake so an ƙi masa a ɗan biya masa kuɗin makarantar ya gagara to sai ya samu wani haka zai zauna da shi sai ya ji yana ƙaunarsa ya ce zan baka shawara kai kaza kai kaza ka je karatu kuma ba wani lallai ka ba da shi kuɗin ajiyar ka ba ba za ka iya samowa a je a biya wani kuɗin makaranta ya gama sakandare ya kasa shiga jami'a a biya masa kaza a biya masa kaza nan dan zai ga al'umma ta gyaru yau sawan a gefen bokon gefen arabiya din din mu sai makawa juna wannan abubuwan shine zai samu zauna lafiya
domin an samu kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu shiga wasu abubuwan duk da yake dai akwai amfanin su ina ne muke rawa Abu Dawud mun gama nan ko yawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la da'awata fil islam ذهب امر الجاهليه الولد للفراش دا نوان da aka same shi abun sare shine ma'ana alwalad lilfirash inda aka haifi da ma'ana inda aka ce a gidan wani aka haifi da to dan gidan ne shike kar ku tono mana wani abu yana gidan wani yanzu eh ko me aka yi a tsakani kar ku tono mana ba ma bukatar jahiliya ta gama an huce ta an take ta musulunci ya zo dan haka kar ku tono mana ce wani ai asalin sa dan wani ne da ma kaza kaza aka yi shi yasa aka same shi a rufe waɗannan abubuwa din ai musulunci kuma yanzu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil ahiri al ajr wanda kuma yayi zina to hukuncin sa shine wato ne dutse ma'ana za a jefe shi al waladu lil firashi walil ahiri al ajr wa kana ila ne yace wa qissatu ikhtisam sa'd ibn abi waqqas wa abd ibn zam'ata ibni ibni amati zam'a wa huwa abd alrahman ibn zam'a yace ma'rufa kissan nan da tarikitin da aka yi tsakanin sa'd ibn abi waqqas da kuma Abd ibn Zam'ata wani daga cikin sahabbai sunansa Abd ibn Zam'a dangane da Ibn Amati Zam'a shi Zam'atu a jahiliya yana da wato wata baiwa sai ta haifi wannan da sunansa Abd mun gane Sa'd ibn Abi Waqqas yana da dan uwansa da yazo mutuwa sai yayi wasiya sai yace dan nan fa Abd dan gidan wance a gidan Zam'atu to dana ne don haka ka karbo min kayana mun fahimci abin ma'ana yana nufin yayi sadu da wannan baiwar an samu wannan dan Abd ibn Zam'ata to shine a lokacin nan yau sai yazo yake cewa ai gashi wannan dana sa ne suka zo aka iftisami gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yayi hukunci da wancan abu cewa alwaladu lilfirashi mun gane cewa ba wani abu da zai tabbatar da wannan tunda dai wannan da yana nan gidan Zam'a a dai ya zauna a can amma sai ya duba kuma sai ya ga wannan dan yayi kama da dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas hakikata mun gane wannan to shi amma shine a lokacin ya dai dakatar da wannan abu akai wancan hukunci har ya umarci Saudatu bintu Zam'a wanda take yar uwar wannan Abd ibn Zam'an ne sai umarce ta matarsa kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta Saudatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta umarni yace ihtajibi minhu yace ki sa hijabi tsakaninki da shi domin asali da ko dan uwa da yar uwarsa ai babu hijabi zai iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na kanin matarsa ko zai kuma je dakin matar wato matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta na me iyayarsa ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Sauda yace ki yi hijabi ba ke ba wannan abdin ya rika shigowa gunki saboda me nan yayi amfani da hikimar sa da karinar da ya gani ta kyakkyawar kamar da take tsakanin wannan saurayi da wa dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas da ya rasu mun fahimta nan hukunci ne bil waqi wancan kuma hukunci ne da shari'a bai sai a dauko dan a kawo shi nan ba ya bar shi cewa ɗansa ne to amma yayi umarsi matarsa cewa ta yi hijabi kun ga amfanin lillifa waɗannan abubuwan na jahili kun banci wannan kisar yace to wannan kisar ma'rufa ce wanda duk ya karanta ya santa ya san cewa irin waɗannan abubuwa na alaƙoƙin jahiliya suna daga cikin abin da ke bata wato nasaba Allah kiyaye yace wa kanat alaqatu rajuli ma'a auladihi ala anwa'in shatta ko lokaci yayi la ilaha illallah amma sai kai ne mafi to
meye a gaba za mu tsaya kan sa meye akwai yawa sosai to sai mu tsaya ne insha Allah sai ne gaba sai mu dora kai zuwa lokacin da za mu gaba da fatan ana fahimta Allah kuma ya sa mana fa'idar abin da muka karanta duk wani abu da yake cikin karatun nan na fa'ida na alheri Allah ya ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuma an ba mu kissar wasu abubuwa ne marasa kyau na al'amarin jahiliya Allah ya zare tunaninsu daga kanmu kar ma mu ce za mu yi su Allah ya kiyaye mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما رأينا تنبأوي ميسا يهودا وسكي شوا سوء أن الله نه دمي سكي كف حجة. تو أيدا ما مجنى بات حجة بس. دوان ديزي ما دان الله نه إذا ما بام مجنى هنا ده حجة نه الله نه يبغى
الله. أكون ذا على نه. ما دان الله كلهم يعلمون من. أما أيها حنا ما نمي سيام الدار. Me ya mu dar azumin kullun ace kullun azumi kake kullun ace azumi kake baka hutawa to wannan sabon sabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an hana shi kun ga ace da ace mai kyau amma idan mutum ya huta iyaka wajen yin ta shi an hana haka nan mutum lafin filin da yake danninta wa kansa har ya zama ya ki yin bacci kuma ga yana bukatar bacci kun ga wannan duk suna shiga babin guluwi to wannan ma zaka dora shi ne a babin guluwi in asalin yin watsa ya halatta to kada kuma ya kai ka za a ce ka aje alqur'ani to abin kuma ya wuce iya qur'ani ai ya fi duk abin da zaka yi yaban manzon Allah din da ta bugiya mana dan yaban da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba salati bane domin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki mana nafsi akan cewa shi da mala'iku suna yin salati kuma umarci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma aka umarce mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace mana man salla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran idan mutun yayin salati daya to Allah zai masa salati goma kun ga duk wannan sunni amma shi wannan salati in kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daraja ce da kai aikin ka zai kara masa ko kuwa Allah ne fa mai kara masa kuma haka bane wannan kuma idan ka zo ka karanta alqur'ani wannan ba ina nufin wato nuna kar ayi salati ba yawa lallai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ma irin ladan sama Allah madaukaki zai ba mutum lada ko zai masa irin salati na sama wani mun san irin sa ba guda goma to amma idan mutum yazo ba ma salatin bane kawai wake ne da yabo yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilma wani ya auka cikin wuce iyaka wajen wannan yaban kuma wannan yaban wanda ba salati ba da aka umarce mu ba zai kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata darajar da Allah madaukaki dama bai riga ya bashi ba kaga ashe ka zo ka bar shi saboda alqur'ani ai ma'ana ka bar alqur'ani saboda shi wannan ba daidai bane ya kamata mutum ya bar irin wannan abu ko kuma duk da ya halatta ya rika hadawa ya mai da hankali kan alqur'ani domin alqur'ani shine albarka da rayuwa ga tunani ga shi wannan addini irin ladan da zaka samu ma shi kansa ba a kwatanta shi da wato wancan kowanne harafi ba ko ga na alqur'ani in ka karanta ladan nawa ake samu ladan goma ladan na kuma ma san me ladan ba yawa wani abu ne da Allah madaukaki ya aje wa dan adam kowanne harafi da in ka ce bismillahir rahmanir rahim guda nawa ka samu harafi nawa sai bismillahir rahmanir rahim goma sha tara goma sha tara nan kaga ka samu lada 190 kuma ka san me ladan nan kuma shi na cewa lada daya na Allah ya fi duniya da abin da ke ciki to ka bakai ta waki wanda baka da tabbacin ba sa cikin wadannan wanda harufan su kowanne daya zaka sami irin wannan ladan ashe ya kamata karke wasa da alqur'ani Allah ya kyauta wannan kuma yana cewa yani
ba wannan muke so ba akwai wani da mai bashi yawa
wani yana cewa malam ya yi maganganu game da bid'o'i da yadda ake gane su bisa wasu ka'idoji to shin akar maka Allah mutum zai iya mai da kayan lefe su akwati mai taya cikin alama ko cikin al'amarin sadaki kai da zai biya na auren wata mata da zai yi ko a'a ƙarin bayani to wa abin da ya shafi muna jin mun fahimci akwai buƙatar malamin ya fahimci ko kuma ya koma ya saki murajiya abubuwan da muka tattauna na me ake nufi da bid'a a wani babu ake samun bid'a babin ibada abin da ya shafi harkar mu'amalat na aure idan ba an sami nassi da aka sabawa ba al'adar mutane duk ta bambanta a ko'ina suna yin takar a hannu sai idan an sami tsanantawa abin yayi tsanani da yawa a ce malamai su yi nasiha a raguwantawa samari amma ba asalin wannan abu ko ya shiga sadaki ko ya shiga cikin wani abu daban wannan tsari ne da bai shiga cikin wannan babi na bid'a ba ina fata mun fahimta yau dan haka ba wani laifi ne cikin sa duk da na san malamai a baya an yi ta tsanani haka sosai akan sa wani ma ana cewa in yi irin wannan auren babu to ba dalili akan wannan wannan kuma yana cewa dan Allah malam ina neman addu'a daga gare ka akan wata bukata ta da nake nema a wajen Allah dan hakika malam da kai da ƴan uwa musulmi nake neman addu'ar ku Allah ya taimaka wannan addu'a yake so muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa bukatar sa da tamu baki daya wanda take ta alheri ce yawa duk abin da yake kuma na sharri Allah ya fitar da shi daga zukatan mu dan haka muna roƙon Allah madaukaki ya biya wannan bawan Allah bukatar sa wannan kuma yana da wata tambaya yace shin malam ya halatta a hada sunayen Allah kamar haka saboda sauƙaƙawa makaina kada in manta su ko hakan ma bid'a ne to sai yayi wani misali yasa b sai yasa shine al-basir a al-awwal n an-nafi'u g al-ghafaru s as-samad wai sai ka jera kamar sunayen Allah kenan duk sai ka sa musu wannan sai ka kai zama idan ka haddace waɗannan din kamar ka haddace sunayen Allah to wannan tsarin ban san shi ba yawa dai yanzu idan ka haddace wasu harufa ne da ka haddace kai ka tsara su ka haddace ba sunayen Allah ka haddace sai dai idan kana nufin ta taimaka ma wajen saukin ka halarta sunayen to kila wannan zai iya zama a ce wato wata dariƙa ce da ka fidda ita don ka haddace sunan Allah wannan kuma asalin ilimi dabarun hadda ba matsala a cikinsu don wasa'il ne ba su ne gayat ba ina ba mun yi magana akan wasa'il da gayat ko yau anan sai iya zai iya shiga cikin wasa'il wanda ba laifi ba amma irin waɗannan abubuwa mun san mafi yawa mutane suna yin su sai kaga sun zama wani abu daban yau idan ya zo yi su wata lauha wani Allah haka sai ya zo kila ya kai a gidansu ila iyalanka ko su taso sai su tsammanin ko da la'ila ya ce ko makamancin wannan ko wani hadimi ne da wani tsari da makamancin irin waɗannan abubuwa da haka dai a kiyaye irin waɗannan wannan kuma yana cewa shin malam gaskiya ne cewa bid'a ta rabu gida biyu mai kyau da mara kyau wannan mun amsa ko a lokacin karatu cewa duka bid'a wasu malamai sun faɗa cewa ta kasu mai kyau da mara kyau amma wannan takaddumin ba a gina shi akan dalili ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ne kullu bid'atin dalal Allah ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi